Thank you. Yanzu ga baba da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Litinin ne, Najeriya ta tuhumi wasu mutane 10 da laifin cin amanar ƙasa da kuma haɗa baki wajen tunzura sojoji su tada ƙayar baya, biyo bayan zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar a watan da ya gabata, inda dubban mutane suka fantsama kan tituna domin nuna adawa da matsalar tsadar rayuwa. Zanga-zangar ta haɗu da mummunar amfani da ƙarfin tuwo na jami'an tsaro. Kuma ƙungiyar Amnesty International ta ce aƙalla mutane 13 ne suka mutu. Jami'an tsaron sun musanta yi amfani da muggan makamai. An gurfanar da mutane 10 a gaban babbar kotun tarayya da ke Abuja, inda kuma suka shigar da ƙarar ba su da laifi. Idan an same su da laifi, za su fuskanci hukuncin kisa, in ji lauyan kare haƙƙin ɗan adam Inabihi Ifeong. Masu shigar da ƙara na ƙasa sun ce a cikin takardun kotu da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani, masu zanga-zangar sun yi niyyar tada zaune tsaye a Najeriya, kuma sun haɗa baki ne wajen aikata laifin cin amanar ƙasa. A ƙarshe, ana kyautar zato 'yan tawayen Huti ne suka kai hare-hare a kan wasu jiragen ruwa guda biyu a tekun Bahar Maliya a jiya Litinin, a cewar hukumomi. Lamarin da ya faru a kusa da inda ma'aikata ke fatan ceto wani jirgin dakon mai da ke cike da man fetur, kuma har yanzu yana ci da wuta bayan wani hari da ƙungiyar ta kai. Ana kyautar zaton cewa hare-haren shi ne na baya-bayan nan a yakin da 'yan tawayen mai samun goyon bayan Iran ke yi, wanda ya kawo cikas ga dala triliyan ɗaya na kayayyakin da suke ratsa tekun Bahar Maliya a kowace shekara, sakamakon yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza, tare da dakatar da jigilan kayayyakin agaji zuwa Sudan da Yemen da suke fama da tashin hankali.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to har yanzu dai muna Najeriya, inda ban kaɗo halin da ɗauraru da ke gidan gyara hali na birnin Kalaba a jihar Cross River baya-bayan nan ya haifar da cece-kuce a kusan faɗin Najeriya, wanda ya tilasta wa ma'aikatar cikin gidan Najeriya kafa wani kwamitin bincike da nufin gano masu laifi daga jami'an gidan gyara halin. Wannan faifayin bidiyo dai ya yi ta yawo a kafar sada zumunta da ke gwada irin abinci mara inganci da ake bai wa ɗaurarin. Ga ci gaban labarin a cikin wannan rahoto da wakilin muryar Amurka na yankin Naja Delta Abubakar Lamido ya aiko mana.
Wani faifan bidiyo da ya karaɗe sashen sada zumunta na Facebook a baya-bayan nan ya tada kura matuƙa a Najeriya, inda aka ga irin kalar abinci da ake baiwa ɗaruruwan waɗanda ake tsare da su a gidan yarin jihar Cross River. Wannan abinci dai da ake zargi baya da inganci ya sa waɗanda ake tsare da su shiga cikin wani mawuyacin hali a birnin na Kalaba a jihar ta Cross River. Kuma bayanai na nuna cewa abincin da ake ba su ci garau-garau ne, kuma wannan lamarin ya tada hankalin jama'a, wanda ya kawo cece-kuce. Haka kuma ya ƙara nuna yanayin kunci da aka riga aka bankaɗo dangane da ɗaruruwan 'yan gidan gyara hali, musamman halin da suke ciki a faɗin ƙasar ta Najeriya. Hakan ya ci lasawa ma'aikatar cikin gida ta ƙasa kafa wani kwamiti da zimmar gudanar da bincike da kuma hukunta waɗanda ake zargi kan wannan lamarin. Malam Abubakar Umar shi ne mai magana da yawun hukumar ta kula da gidan hali, ya ce yana cewa ne wannan abin da ya faru a jihar Cross River da ke Najeriya ba wai yana nuna ire-iren ayyukan da ke faruwa ba, musamman a gidan gyara halinka a faɗin tarayyar Najeriya. Kuma faruwar lamarin da aka kada a sashen sada zumunta, ma'aikatar cikin gida ta ɗauki matakai nan take, kuma nan gaba kaɗan za mu bankaɗo irin binciken da aka gudanar.
This dastardly act, every one of them will be haunted to the last man.
Kan wannan zargi dai da ake yi wa 'yan gidan gyara hali, na tuntuɓi wani a yankin na Niger Delta da ke ziyarce-ziyarce a gidajen yarin Najeriya, wanda kuma ya bukace a saka sunansa. Ko me ya gano?
Abu ne da aka gani, babu ne wanda mutum da ya faɗa da baki ba, saboda in ka gani gidajen yarin nan gaba ɗan su inda muke ziyarta, fi akasari abincin aka ba shi ga koshi suke ba. Kuma abincin gashi dan an dafa dai gashi nan dai a bara ce dan adam da ba abincin ba, musamman musamman a lokacin da ake ciki yanzu abun ya fi mumanta. Abubuwan da yake
wajen kwanan su ana zargin ana ta tusa mutane da dama da saboda ka'ida.
Ba a maganan sa saboda a ɗakin da yake ce mutum uku hudu zaka je ka tarar da mutum 25 mutum 50 a sassai wasu suke kwana wasu zaka ga su kukumbure wasu zaka ga su ba cikakken lafiya gare su ba wasu na ga su kafan su a kumbure wasu zaka ga su gashi wasu ababai da dama atta ma magani za mu siya musu magani da mu zo likitoci suna wajen da su yi musu prescription ba magani da za ba su da mu karba mu je hospital mu siya musu magani mu kawo musu
da hakan kuma na tuntubi Mr. Smart Ido wanda yake shine shugaban wata kungiya mai suna One Plus Foundation da ke fafutukar ganin an yi sauye-sauye a manufofin tafiyar da gidan gyara hali a Najeriya yace
These are the advocacy we've been on. I mean, we've taken headlong, talking and...
Yana cewa ne tsawon lokaci muna wannan fafutuka to amma kuma ba mu ganin sauyi domin mutanen da ke aiki kan kulawar gidan gyara halinka har zuwa yanzu ba su sauya ba a duk faɗin tarayyar Najeriya. Batun gaskiya shine ba sa bin ka'idodi da kuma sauye-sauyen da aka jiddada musamman na tafiyar da harkokin gidan gyara hali haka kuma kudaden da ake tafiyar da su na ɗaruruwan ɗan gyara halinka ana samun rufa-rufa a ciki. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
An gaishe ka mutan Sokoto. To kada dai a sha'afa muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Sannan ana iya sauraron mu a Niger ta tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Muhammadu ya kawo General Abdurrahman Tchani wurin shi kuma ya aiki da shi shekara goma. Me yasa da Bazoum ya zo ga hidda Abdurrahman Tchani ba? Daren da za a rantsar da Bazoum aka so a juyi mulki. Da Tchani bai yi tsaye ba aka yi wannan. Da Bazoum ya zama shugaban kasa bai zama shugaban kasa.
Da Alhaji Isuhu Muhammadu ya jaye wasu bisa kai ga tahiyar da jagorancin mulki bai tsaya kusa da gidan shi gidan gwamnati ya koma ya zamna meter 400 ko 500 da fara shugaban kasa mutane su zo wajen shugaban kasa su je wajen shi shi dai ba di ba ka gani a kasar Najeriya da Buhari ya sauka daga mulki koma ya garin su ya bar Tinubu Tinubu ya sa wanda ya kamata ya saka da Isuhu yayi haka nan ya kyale Bazoum da jam'iyyar Pendestara duk wanda ya zo wajen shi ya ce mishi ya kawo ni kuri ya ce mishi ta can wajen su ku shirya da kai da shi duk guda ne
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan birnin Washington DC a cigaban muhawara da muke kawo muku dangane da zargin da ɗaya daga cikin ƴaƴan hambararren shugaban jamhuriyar Niger Mohamed Bazoum ta yi na cewa tsohon shugaba Isuhu Mahmud yana da hannu wajen kawar da mahaifin nasu daga mulki a juyin mulkin da su Tchani suka yi Yau za mu kawo muku kashi na biyu na muhawara da wakilinmu Suleiman Muni Barma ya shirya mana tsakanin Asmanu Muhammadu mai goyon bayan shi Isuhu din da kuma Sahanin Muhammadu mai bayan Bazoum. A cikin muhawara ta yau za ku ji inda za a yi magana cewa me yasa tunda Isuhu ya taka rawa sosai wajen tsaye da Bazoum takara a kuma ya ci me yasa kuma zai yi kokarin ganin bayansa. Sannan kuma shi me yasa Isuhu din kamar yadda kuka ji a ɗanɗano bai yi abin da Buhari ya yi ba. Dangane da yadda Buhari ya kyale Tinubu ya tafi abin da sa daura ya zauna. Ba da ba haka ina gaskiyar zarge da wasu suke na cewa Isuhu yana kokarin ya dawo ne duk wanda yana cikin muhawarar yau ba ta da bata lokaci ba Isuhu Jamuje.
Sahanin idan ka saurari bayanan da shi Alhaji Asmanu Muhammadu ya yi akan wannan al'amari an yi Muhammadu Isuhu zai iya kifar da babban aminansa daga karaga alhali shi ruwa ya tsaki sai ya hau karaga nan.
Abin da nake so in tabbatar ma masu sauraron mu saboda abinda Asmanu bai sani ba ɗan Niger kowa yana da hankali yana da kai hankalin da zai gane shin da Alhaji Isuhu Muhammadu bai da hannu cikin jinkurin juyin mulkin wannan da ya kai ruwa ya kai tsaki yana nemi cewa da a gyara ba shi idan ya koma gehe bai shiga ba cikin neman ganin ya tabbatar da cewa da sun samu guri sai da suke so an tabbatar da transition an kare da Bazoum shin da wa zai ga lahini da yayi haka nan kin bai yi ba kuma kowa ya gani irin rawar da ya taka lokacin da an ka juyin mulki a san malin kasar Burkina Faso to sanction ma wanda anka ase da wata asama kasar Niger da yunkurin juyin mulki wanda anka yi a wannan lokacin shi ma a matsayin shugaban yana shugaban kasa ya nemi wannan sanction a aza su a azama wannan kasashe kenan inda bai da hannu bi iya yuwa a ce hawar haka bai kwanta nan kudeta na wanda anka yi ma Amini shi wanda shi wannan bawan Allah yayi gurgurmaya tsawon shekara 30 da wani abu dan saboda ya tabbatar da Alhaji Isu Muhammadu a matsayin shugaban kasa ai cewa nika shi ma Isu sai da sun ka kama mishi ne zaman to shugaban kasa kuma abu na biyu wanda suke hudin suna kurarin cewa da su Isu shi yayi ruwa yayi tsaki dan saboda bazu mai zaman to shugaban kasa ina sa in tuna ma Asuma na sai kuma wannan zancen zan wa shi dan saboda angel su ja gaba daya na farko mamburkin president gaba daya Isu ai ba rinon bane yayi ta president gaba daya tambayar an kowa da daidai kiya su cikin munahuci dan saboda ya tabbatar da cewa da ga yadda yake so ya samu unprise bisa shi kanshi bazu ko wani da daidai tantancin shi to dan takara wani nake so in saka dan takara mai ra'ayinka kana tsammanin mu mutane za su ci mai yawan su dukan su kowa wanda sun ka gwadi bu su ji dadi ba kowa ya san su da wada wani da cikin su amma mai yawan su duk gaba ɗayan su kaf duk abin da shi yace haka sun ka bi shi dama ce wanda dan ya samu ya kara samu amana da yarda ta shi aminin shi Alhaji Bazu Muhammad bisa ce wanda ya taka rawar dan shi zan dan takara ya taka lalle nayi imani da Isu ya kama dan saboda bazu mai zan dan takara ya saboda manuhoyi ne ya kama dan bazu mai zaman to shugaban kasa amma wani abu wanda ya kamata shi sani kuma magoya ban shi sani cewa da iko huska Allah ne Allah shike ba da iko ga wanda ya ga dama da lalle ko shakka babu Allah bai zabe Alhaji Bazu Muhammad a matsayin shugaban kasa ba in duk duniya ta taru ta ce ta san shi zama shugaban kasa ba zai taba yiwa ba kenan zabe ne wanda Allah yayi ɗan Niger da shi Isu da jam'iyyar siyasa wanda sun ka kama wanda mama na jam'iyyar PDS tare wanda sun ka kama dan saboda Alhaji Bazu Muhammad ya zamanto shugaban kasa
sanin ba ganin shi Isu yana yin haka ne watakila dan saboda a warware wannan al'amari cikin maslaha dan kada wani babban rikici ya sarke irin yadda aka gani a wasu kasashe kwatankwacin su Sudan haka
to naji dan kan rikici ya barke da ya gwada abun bai nasara ba sai shi jaye shi ba kuma wani abu nake sayin gwadi da Alhaji Isu Muhammadu ya jaye wasu bisa kai ga tahiyyar da jagorancin mulki bai tsaya kusa da gidan shi fa gidan gwamnati ya koma ya zamna meter 400 ko 500 da fara shugaban kasa mutane su zo wajen shugaban kasa su je wajen shi da shugaban kasa kama hanya zai tafi wajen taro na duniya shi ma sai shi ke washi tahi ya kawo ta kungiya sunan kungiya ta fim shi di ba ka gani a kasar Najeriya da Buhari ya sabka daga mulki koma ya garin su ya bar Tinubu ya sa wanda ya kamata ya saka da Isu yayi haka nan ya kyale Bazum da engine ya fenda sana duk wanda ya zo wajen shi ce mishi ya kawo ni kodi ce mishi ta ce wajen su ku shirya da kai da shi duk guda ne ni na kare nawo a gina mulki ba ni da wani ra'ayi ba ni da wani abu amma tsayawa yayi shina iyawa shina neman yadda za shi kawo tarnar ibsu ta yin mulkin Alhaji Bazum wanda kowa ya sani abukan hamayya sun sani
Alhaji Asumana wannan yarinya Hinda Bazum ta koka a kama da yadda ake kokarin cirewa mahaifinta rigar kariya da nufin hana masa shiga siyasa wanda kuma ta dora alhakin hakan a wuyan shugaba Isu Muhammadu duk da cewa gwamnatin SNSP ce ta buƙaci kotu ta cire wa shi Bazum din rigar kariya kuma tana kwatanta cewar Isu yana kokarin a yadda zai samu damar shiga zabe saboda yana kwadayin sake dawowa ya sha ragamar ƙasa
ba zan san rigima bane ko zancen an yi kara ita ce abinda sa kagawa shi sahanun ban san ba ko ƴan Niger suna saurare shi amma yana lashewa da Isu Muhammadu ya sauka da shugaban kasa ai Bazum shine shugaban kasa kuma shi yabba Isu Muhammadu wannan gida inda yake ciki gidan gwamnati ne ba Isu Muhammadu bane ya zabi gida ya kai kanshi cikin gidan na farko kenan na biyu sojawa suka ce soji gardi presidential a tare da Isu Muhammadu kashi mance da Bazum ke shugaban kasa me yasa ya bar sojawa gidan Isu Muhammadu tambaya ta biyu kenan tambaya ta uku Isu Muhammadu ya kawo general Abdulrahman Chani wurin shi kuma ya aiki da shi shekara 10 me yasa da Bazum ya zo da hidda Abdulrahman Chani ba
Alhaji Asumana wasu na ganin irin babbar alakar da ke tsakanin Abdulrahman Chani da Isu Muhammadu ita kanta za ta iya sawa Chani din nan ya kifar da Bazum domin watakila cikar gurin shi da Isu
shi di ba a hada shugaban kasa da Bazum yake jagoranci babu dan tarayya guda kaf da zaka zuwa yan tarayya militan gin tarayya na keta kamar garin su inda ya fito, ko da nasa a keta shi ya san ba shi representan wani abu before tuma kin keta. Su Aliseku a gingime don alaka Isu Muhammadu da Chani kasumance daren da za a rantsar da Bazum aka so a jiye mulki da Chani bai yi tsaye ba aka yi wannan da Bazum ya zama shugaban kasa bai zama shugaban kasa to amma da suka su butulu ne ka lura da suka zo fara shugaban kasa wata uku Bazum ya zama shugaban kasa sai suka ce Isu Muhammadu ya hana Bazum aiki Isu Muhammadu ya yi kara ya yi tace su ne waɗannan ƴan yara da ka gani gurbukinsu da kake gani bisa duka shafuka na WhatsApp wanda dukkansu yalla in ba su hannun ke cikin Niger ba gaba ɗayan su babu guda cikin Niger sun gudu in suna kishin kasar nan kuma suna kishin Muhammadu Bazum su zo su zamna kamar yadda aka kama abba ɗan Isu Muhammadu bisa ya yi zancen cewa a maida ma shugaban ƙasa Bazum mulkin shi Juyin mulki ba amince da shi ba yau yana gidan kaso da filinge. A jam'iyyar tendar tarayya duk dan tarayya na kirkir babu mai iya zage Isu Muhammadu.
Ba zagi bane zargi ne ko Alhaji?
A'a, zanun ce ma ya ce wa Isu ya ci amana. Amma ina
ba
ma
zagi bane wannan.
Na tabbatar
da ba zagi bane wannan.
Na saurara ne saurara da Allah ka saurare ni.
Mu dawo maudu'in mu.
Ina zuwa. Na tabbatar da inda sanun uba ne ke da rai. Duk abin da ya faru a tarayya wallahi tallahi ba zai yi tsokaci irin wannan ba na cewa Isu Muhammadu ya ci amana baka iya cewa mutun ya ci amana kana hasashe sannan shi wannan ambassador na horan shi dole ya zargi Isu Muhammadu paske ɗan ƙasar Niger sun gane abin da horan shi take yi nan ƙasar nan kuma ana zargi kadiba modi aka aika ya tahi mali yayi hulɗa saboda sojojinmu su za su shiga ƙasar Mali da ya zo Kwaranshi ta ce mashi shugaban ƙasa Muhammadu Bazum ya hidda Modi da chef d'état major in yana son su zamana kaga a wannan abun me ya kari da haka
to a gaishe ku malamai a kashi na gaba da za mu kawo muku rana wutuyin Allah ya kai mu za ku ji dalilin da ya sa Faransa ta bi layin masu zargin Muhammadu Isu da cewa yana bikin kulle makircin juyin mulkin da aka yi wa Muhammadu Bazum sannan akwai wani cece-kuce da rashin fahimtar juna ne tsakanin Bazum da Muhammadu Isu ko kuma Bazum da Chiani kafin wannan juyin mulkin ya faru ko me yasa har yanzu Isu yake ci gaba da zama gidan gwamnati a can Yamai duwannan suna cikin abubuwan da muke son tabawan Allah ya kama rana wato yanzu dai muna godiya ga su baki na masu malam Muhammadu da kuma Sahanin Muhammadu da kuma musamman shi Suleiman mun bar mu wakilin mu a can Yamai mun ba ku lafiya
madalla to kafin mu yi sallama da ku ga baba ya sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice
Rasha ta kaddamar da wasu sahare akan Ukraine a jiya Litinin karo na uku a cikin mako guda wanda suka auna babban birnin Kyiv da wasu biranen kasar a ranar farko da bude makarantu a wannan shekara. Al'amura sun tsaya cika Isra'ila a jiya Litinin sanadiyar zanga-zanga daukacin ma'aikata da ke karkashin babbar kungiyar kwadago ta kasar da masu sana'o'i suka yi a wani yunkurin matsawa gwamnati lamba ta amince da yarjejeniyar tsagaita bude wuta da Hamas wanda zai kawo ƙarshen yakin Gaza da yake neman shiga wata na 11. A ƙarshe jam'iyyun siyasar Amurka biyu sun bayyana damuwa gabanin babban zaben kasar da za a yi a watan Nuwamba a game da sahihancinsa kama daga tsarin yin rajista jefa ƙuri'a tantance ƙuri'a har ma da batun bada cikakken kula ga dukkanin muhimman batutuwa da ka iya tasowa
duka masu sauraro da takaitattun labaran za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na yanzu sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana yanzu a madadin baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawi da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci ni Aisha Mu'azu nake cewa Allah ba ku wani lafiya ma'assalam.